Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22-25 da kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdi ce tare da Hafsat dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 23 ga watan Agusta, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Mutane biyu sun rasa rayukansu, kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen birnin Paris. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan batun biyan kuɗin ɗaurin baki da aka ce ya yi ta hanyar lawyansa Michael Cohen a shekarar 2016, kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasa. Wasu sabbin matakan harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka ɗora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis.
Kanin labaran kenan. Hukumar ilimi a jihar Katsina ta bayyana alfanun shirin musayar ɗalibai da jihar ke yi da Amurka.
Abin da muka gani bisa ainihin ɗabi'oyinsu da kuma cigabansu a ilimance a tsakanin da Allah abin yabawa ne.
Muna kuma da rahoto na musamman kan wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi. Kamar yadda muka saba kowace rana Alhamis a wannan shirin, Jummai Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage, inda yau ma shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin masu saurare. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Mutane biyu sun rasa rayukansu, kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen garin birnin Paris. Lamarin ya auku ne a traffic da ke wajen garin na Paris, wanda ke yammacin babban birnin Faransa, inda a cewar wani ma'aikacin ƙaramar hukuma, 'yan sanda sun samu nasarar kashe wanda ya kai harin. Tuni dai kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin a wani bayani da ta fitar ta kafar yaɗa labaranta ta Amaq, inda ta ce maharin ya amsa umarnin da suka bashi ne na kai hari kan fararen hula a ƙasashen da ke yaƙi da kungiyar tasu. Sai dai wasu majiyoyi daga gwamnatin na Faransa sun ce mutanen biyu da aka kashe mahaifiyar maharin ce da 'yar uwarsa. Wasu sabbin matakan harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka ɗora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis. Amurka ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta ɗora harajin kaso 25 cikin 100 kan kayan China waɗanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 16. Bayan kaso 25 na cikin 100 da ta ɗora da fari kan kayan China wanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 34 a farkon watan Yuli. China kuma ta maida martani a dukkanin matakan, inda ita ma ta ɗora haraji daidai da wanda Amurkan ta ɗora mata. Ma'aikatar kasuwancin China ta fitar da sanarwa a yau, inda ta soki harajin da Amurka ta sanya, tana mai cewa hakan ya sabawa dokar kungiyar cinikayyar duniya, kuma ta tabbatar da cewa za ta gabatar da ƙara a ƙarƙashin ɓangaren warware matsaloli na kungiyar. Sabon tsarin harajin ya fara aiki ne kwana ɗaya bayan da tawagogin ƙasashen biyu suka tattauna a birnin Washington kan warware matsalar, wanda shi ne zamansu na farko tun a watan Yuni. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan batun biyan kuɗin ɗaurin baki da aka ce ya yi ta hanyar lawyansa Michael Cohen a shekarar 2016, kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasa, amma ya ce bai san da hakan ba a lokacin da abin ya auku. Sai daga baya na sani a cewarsa a wata hira da gidan talabijin ɗin Fox News. Tashar talabijin ɗin ta Fox News ta nuna kaɗan daga cikin tattaunawar da suka yi da shi a jiya Laraba, inda yana nata cewa ba a yi amfani da kuɗaɗen kamfen wajen biyan matan biyu ba, waɗanda suka ce suna da halaƙa da shi. Cohen ya gaya wa mai shari'ar gwamnati a birnin New York a ranar Talata cewa ya biya matan biyu kuɗi domin yin tasiri a zaben, kuma shi Trump ɗin ne ya umarce sa da yin hakan. Sakatariyar yada labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders a yayin da take amsa tambayoyin 'yan jarida ranar Laraba ta ce shugaban kasar ba shi da hannu a wannan badakala. Kawai shatifa ne dan a ce yayi ƙarya a baya kan abin da ya sani game da biyan kudaden. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta Kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza matsalar wariyar launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter na cewa ana kwacewa fararen fata gonakinsu tare da kashe su. Shugaban ya rubuta a shafinsa na Twitter a yammacin Talata cewa ya saka sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya duba lamarin da ke faruwa a Afirka ta Kudu na kwace gonaki da kashe manoma. Bayanin da ya yi ya kasance na maida martani ga sabon kudirin gonaki na shugaban kasar Cyril Ramaphosa. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta maida martani ga Trump din, inda ta ce ta yi Allah wadai da fahimtar da Trump ya yi wa lamarin. Hakan zai iya raba musu kan ƙasa ya kuma dawo musu da daɗin abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka. A kwanakin nan ne dai shugaba Ramaphosa ya fitar da sanarwar cewa zai nemi gyare-gyare kan tsarin mulkin ƙasar, wanda zai ba da damar kwace gonaki daga masu su da kuma sake raba su ba tare da biyan diya ba. Rikicin siyasar da ke aukuwa a Australia ya girmama a yau Alhamis, inda jam'iyyar mulki ta rufe majalisar kasar bayan da Prime Minister Malcolm Turnbull ya rasa goyon bayan wani babban jigo a majalisa, abin da ya kawo kalubale ga mulkin shiga jam'iyyar.
To a gaida Hafsat dan mai tsoro da karanto labaran duniya. Kuma da labarin mu bude wannan babin da batun harkokin ilimi a jihar Katsina, inda gwamnatin jihar ta dauki matakan inganta tsarin da kuma karfafawa iyaye gwiwa su sa ƴaƴansu a makaranta. A cikin hirarsu da abokin aiki mu Usman Kabara, Salisu Lawal Kirau na ma'aikatar ilimi ta jihar ya bayyana alfanun shirin musayar ɗaliban sakandare tsakanin Najeriya da Amurka.
Wannan shiri kama yadda wasu mu suka sani duk shekara mukan yi shi, kuma kama wata yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kuma gwamnatin kasar Amurka cewa za a rika zuwa a dauki yara yan secondary school bayan sun yi wata jarbawa in an ga cancantar su sai a kuma zabe su don su shiga wani shiri wanda za su zo nan kasar Amurka su yi shekara guda. Shirin musaya ne na dalibai. To shi wannan shiri ba haka nan akan zabe yaro ba, da wata kungiya mai zaman kanta wadda aka dora malhakin yin wannan dauka daliban wanda ake ce mai Iowa Resource for International Service wanda suke a nan kasar Amurka. Kan je su kai jarabawa a can, su suke yin jarabawai. Idan sun yi wannan jarabawa sai su zaɓi ɗalibai. Idan suka yi wannan jarabawai kusan wajen 500 da muka ba dama, muna da kamar shiyoyi 12 na ilimi na jihar Katsina. To mukan tura waɗannan jarabawa ga waɗannan shiyoyi ilimi guda 12 ta zauna jarabawa kowace shiya ta zaɓo yara. Idan ta zaɓo yara sai su zo nan mu haɗa nan Katsina. Ita jarabawa da za a kawo ita wannan ta biyu wadda za a haɗa Katsina su suke kawo. Kuma turanci ne da lissafi kawai ake jaraba yarukan shi. Idan aka yi wannan sai mu turo musu ainihin takardun su gyara a nan. Idan suka gyara sai su aika mana ce to daga wanda ya ci maki kaza zuwa kaza an zabe shi zai je kuma ya je ya haɗu da wasu yaran a matakin ƙasa. Jihohi kamar 10-11 a arewacin Najeriya na san akwai su Kaduna, Kano, Bauchi, Gombe, Benue da Katsina da sauransu da Kebbi, Taraba duk suna yin wannan shi. So idan aka zo su kuma sai su je daga nan Amurka suka tashi su je can a zabo ta jiha wadda za a yi wannan inda sauran jihohi za su haɗu.
Za su haɗu
Katsina ta amshi bakuncin jihohi haso biyu
dan
ai wannan mun yi haso biyu. To idan aka wannan sai kuma su ƙara ba su jarabawa a nan take su yi wata jarabawa kashi kamar guda biyu zuwa uku bayan sun gama sannan sai a yi gana su da su inda muka shigo ciki ita jiha ita ke daukar nauyin duk wasu abubuwan da suka shahi misali kula da lahiyar yaro idan an zabe shi dole a yi mai medical test ita jiha ita ke daukar nauyin yi masu abun takardun tahiya kamar shi passport da sauran da zuwa visa da sauransu ita ke daukar nauyin da na abubuwan sannan a dauki nauyin su kuma tafiye-tafiyen da za a yi iyaka sai mu kawo su a ranar tafiya idan lokaci yayi a kawo su a airport to daga nan su kuma kasar Amurka ita za ta dauki nauyin basu kudin ticket na zuwa da dawowa Amurka sannan kuma su zo nan wurin su zauna kusan yanzu muna da yara kamar 12 da suka amfana da wannan shiri a jarka sana kuma ciki akwai yaran da suke daga makarantar gwamnati akwai kuma da suke daga makaranta mai zaman kanta to abin da muka gani bisa ainihin dabi'oyin su da kuma cigaban su a ilmance a tsakanin da Allah abin yabawa ne kware da gaske domin cikin hudin nan nake maka magana dukkan su hudin nan da suka zo jar ba su ta jam wanda akan yi a jar a Najeriya yawa dukkan sun samu maki 200 zuwa sama akwai wanda yake 260 230 da sauransu na biyu jarbawa da suka yi ta ne ko da WAEC da wato SSC dukkan su ba wanda bai samu credit taran nan ma da ake bukata
akalla
banda wannan kuma wasu ma har da irin distinction akwai me dan daya daga cikin su wanda ya zarra tsakanin da Allah muna yabawa kwarai da gaske kuma mun ji dadi ya samu kusan A guda kusan 5 ya samu ma samun shiga makarantar Usman Dankwali University sun ba shi zai karanta aikin tsancewa ta medicine MBBS
Salisu Lawal Kirau jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimin jihar Katsina a hirarsu da Usman Kabara. Ranar 23 ga watan nan na Agusta kowace shekara rana ce da cibiyar raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi da aka yi shekaru aru-aru ana yi waɗanda suka gabata. Muhimmancin wannan rana kuma shine nuna illar cinikin bayi da kuma hana aukuwarsa a nan gaba. Wakilinmu a birnin Lagos, Babangida Jibril ya yi nazarin wannan rana ga kuma rahoto da ya hada mana.
A cewar Majalisar ta Ɗinkin Duniya da wannan rana zai baiwa al'ummar duniya yin tunani mai zurfi na irin wannan ukuba da wasu al'umma ko bil'adama daga nahiyar Afirka suka samu kansu a ciki a wancan lokaci da ake kwasan su ana sayar da su a matsayin bayi ga Turawa na 'yan mulkin mallaka. An da ya fara gudanar da wannan biki ne a ranar 23 ga watan Agustan shekarar 1998 a kasar Haiti. Dake yankin Amurka a yanda kuma aka gudanar da makamancin wannan biki a kasar Senegal a ranar 23 ga watan Agustan shekarar 1999 a duk rana mai kamar ta yau da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa ilimi kimiyya da kuma al'adu wato UNESCO na shirya tarurruka tare da haɗin gwiwar kasashe na duniya daban-daban musamman ma da nahiyar Afirka da Amurka domin gabatar da tarihi dake kunshe da cinikin na bayi. Garin Badagry dai a jihar Lagos na daya daga cikin cibiyoyi ko sansanoni na hada-hadar bayi a wancan lokaci kuma Hajiya Amina Ogbolo yar asalin wannan gari na Badagry ne kuma ta min karin haske game da tarihin na cinikin bayi.
Su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci. An rufe musu baki akwai makulli ya ka abun da ana budi ana yi musu ana kulle bakin su da makulli so kuma ana ma chain din su da annun su kar su gudu menene menene komai duk an yi musu abubuwa ba dadi wallahi mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah kar Allah ya samu gairu wannan abun kuma mu ji dadi wannan
to sai dai kuma a yanda Majalisar Ɗinkin Duniya da kasashen duniya ke gudanar da irin wayannan bukukuwa da nufin tunasarwa na baya game da illar da ke tattare da cinikin na baya za a iya cewa cinikin na bayi na neman kunno kai ta wani fuska daban inda ɗimbin matasa musamman ma din nahiyar Afirka ke kaura zuwa kasashen yammacin Turai da Amurka ta hanyoyi masu hatsari da ya kama da na cinikin bayi a wayancan shekaru da suka gabata wato dai ratsawa ta Hamadar Sahara kuma a nemi tsallakawa tekun Mediterranean lamarin da kuma ke haifar da hasarar rayuka na ɗimbin matasa. Mrs. Ebike Dabre mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara ne akan harkokin kasashen waje.
Government is working on that. See these Africans coming to Africa and you see some trying to escape through the and the diet. So we have to continue their awareness that it's not worth it. It's not worth it. And by the time you're looking for a greener pasture, it's not green now, you know, be home. So my appeal to those dying along the seas that it is not worth it. You know, it is just not worth it.
Abiki Dabre ta ce ko kadan bai dace ba a ce yan Afirka na tsallakawa hamadar Sahara zuwa yankin Turai ta Mediterranean al'amarin da ke haifar da mutuwar su na ganin kamata yayi su zauna a cikin gida domin koyi da bakaken fata da aka haifa a irin wayancan kasashe da ke dawowa nahiyar Afirka domin taimaka mata wajen ci gaba. Gwamnati na iya bakin kokarinta na ganin an kawo karshen irin wannan hijira da matasa ke yi. To sai dai kuma duk da irin waɗannan matakai da gwamnatocin ke ɗauka da kuma wayar da kai game da illar da ke tattare da irin wannan tafiya da kuma cinikin na bayi, har yanzu wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin harma na ganin sun tsallaka hamadar Sahara da kuma tekun na Mediterranean domin isa Turai, kamar da wannan malami da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani.
Ni na yaji da Allah kuma ni namiji ne, dole in mike da rayuwana dan ina so zama wani abu dan Allah ya ji saboda ina da mutane a can da yawa wanda za su sani a hanya da najecen sai ga na ce wani so in je can din.
Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Allah 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 hada kan mu a fere kan mu so juna manufar mu anan da mutangana.
Cewa gaida baban gida kada dai ku shafa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda yanzu agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 11 da kusan minti 16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sambo Jibril Sambo Jada ya fara yin tambayoyinsa, to amma dan majalisa Abdulrazak Namdas, shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, bai ida bashi ansa ba saboda ƙurewar lokaci. A saboda haka ga Malam Sambo Jibril Sambo Jada nan da sauran tambayoyin nasa.
Sai kuma tambayar na gaba, magana abin da ya shafi kasafin kuɗi har yanzu, akwai abin da budget sannan kuma menene difference tsakanin budget da kuma complementary budget? Bayan majalisa suka sa hannu suka miƙa fadar shugaban ƙasa, sannan gabakon shugaban ƙasa ya sake tura wani kwana kira complementary budget, to shi kuma menene bambanci wannan da wancan kuma?
Ya riga ya ba da ansa, ka ba wani ya yi tambaya, in ba ka da wata tambaya.
Ok, to shi ke nan.
Wa alaikum salam.
Alaikum da fatan alkhairi.
To.
Ni ne dahiri nan daga nan Abuja. Amsa ta farko. Ana zargin ministan kuɗi akan dajebin takarda. Kuma a san da majalisa ba ta yi bincike kamar kafa ta yi bincike a gargaɗin abu da fiye gaskiyar magana.
Kana nufin majalisa tana da hurumin ta yi tambaya ta yi bincike ne ko kuwa?
Ta yi tambaya ta yi a kai ba.
To, ka gama tambaya?
Eh, tambaya ta yi.
To.
Inda majalisi ba abin ya yi.
Wallahi maganan ka tana ɗauke a malam, ko waya ce ko kuma kai kake ɗauke. Me ya tambayar sake yi na biyu din nan? A ji maganan. Wa alaikum salam, shi ba a jin shi.
Eh, hadi. Hajiya yana yi cikin wani lafi tambayar ta abin da yake nufi a nan shi ne hajiya. Ya ce tun da majalisa nan ta zo ta takwas, majalisa zuwa ta takwas kenan, ya ta zo rigima suke tsakanin su da fadar shugaban kasa. Shin me ya musabba je manne rigima tun farkon su da har zuwa yanzu?
Ta ce tambayar shi ta biyu.
Me ya musabba je manne rigima?
To ita ce.
Ita ce tambayar shi hajiya.
Ta biyu ɗin kenan ko to bari a bashi
na fahimta. Na fahimci. Sai ita ce ta biyu hajiya ne. To, magana ta kusa na kuɗi. Gaskiya ba mu sa baki ba. Dalili kuma ina mai kamar haka. Jarida ne ana kiranta online media. Ita wata jarida ne ta yi rubutu a kan cewa ita ministan finance ba tana da an zarge ta da cewa
NYSC certificate na ma'ana certificate na bautan kasa da ta yi ba kai ta je kai koji na shi ma'ana kaman
ta yi na jebu
ta je ta yi na jebu so mu ita ma'aikatan NYSC wato bautan kasa su kansu ba su fito sun faɗi magana daya akan wannan zargin ba abinda suka iya faɗa cewa an taba rubuto cewa a bata wato certificate na exemption da ake faɗa amma suna kan bincike har yanzu ba su karantar ba to ita minista ba ta fito ta karyata maganan ba abinda muka ji da jaridu cewa yake ai wayansu ne suka je suka yi abun a je su je su yi so ba ita ta yi ba so wannan muna jira inda ma'aikatan bautan kasa sun fito sun ce gaskiya ne wannan takardar da buce to kin dan a nan ne ya kamata mu ɗauki mataki to ba mu so mu riga malam masallaci don ko da mu ne za mu yi bincike za mu rubuta a kira shi fannin bautan kasa da ce ya sai dai abin da muke jira in an daɗe ba kawo ba a nan ne kuma za mu kira kai kuke jira bari mu kuyi bari mu ji ta bakin ku ya sa ba ku ba da amsa ba amma tun da lokaci ba ta wuce ba tun da sun ce za su yi ya kamata mu mu dan saurare su mu ji ta bakin su kafin nan mu fito mu yi wani magana kar a ga kamar muna da wata intervention da ba amma in an ci gaba da zama ba su kawo amsa ba to ina maka shaida cewa za mu yi fito mu yi magana kan wannan number two da mutum kira ku bangaren da ta zuwa da bangaren mutum da ta zuwa da mutum da mutum dokoki dole ne a samu rashin alika wannan mutane su yadda da wannan an da ke kasan nan tana mun mutum soja wata shekaru 20 da wani abu Allah ka alike su ke yi to lokacin mutum soja ba a samu bangaren majalisar dokoki ba a samu bangaren shari'a da bangaren kuma ta zanzar kasuwa to wannan bangaren na dokoki sabuwar bangare ne mutane ba su karce shi sosai yadda aka fi fahimta da kasuwa da fannin shari'a ba don haka mutane dole za a rinka samu san matsala don idan da kudin tsarin mulki ta nuna mana cewa dole ne muna dan aiki da bangarorin duka uku ma'ana shari'a da kasuwa da dokoki amma akwai inda suna da dama hurumi mai tamba da sauransu to wata rana in ka nuna kamar ba ka yadda da abin ba bangaren zan kai shi kai ba daga mu a majalisa in mun fito mun ce wannan abin ba daidai ba wani su sai su yi saurin su ce wayannan mutane ba su son shugaban kasa ya ci ya yi mulki ta ciki da shani suna so ne kawai su bata tafiyar nan su yi prostrating ta ciki da sauransu amma ya kamata a sani muna da hurumi dole ne mu yi tambaya in wannan abin ba daidai ba dole mu yi wannan tambaya ko ba mu ba ko wanda zai je gobe a majalisa wannan hurumin tana nan amma in an samu zaman lafiya tsakanin majalisar dokoki da dattawa ba ku taba jin su ba ba wani magana to ɗan Najeriya ma su damu don ba daidai ba ne a ce a yi mutu kusan shekaru da yawa ba a ɗan samu yaya ne ke faruwa in ya kamata a yi tunanin wani abu na tafiya wanda ba daidai ba to don haka ba ba dole ne a rinka fara ɗin fada ba amma dole ne a yi tambaya ba wanda zai so ya ce wai doka ya ba shi dama yi abu kuma a ce kar yi to shi ne a wata rana abin da yake samun rikin fakin ta amma za a zo a ci gaba in an jima ana wannan demokradiyya za a zo a samu sauki wannan zai wuce.
To malami na gaba bismillah ko
assalamu alaikum.
Walaikum salam.
Ne magana baban Fatima binta baban Aliyu Al-Azhar mazanni karamar hukumar Kare jihar Nasarawa. Ya ina wa babban bako sanda zuwa wannan fili ne karin albarka na sai bango ya tsage. Tambaya ta da farko ita ce kamar haka. Yayi ina matsayin majalisa game da wannan kudin da aka samu a bata ya ajiye a banki a Switzerland wadda shi ne girma shugaban kasa janaral Muhammadu Buhari yana cewa idan ƙasa za ta ba da yin nan kudi
mun da alƙawari ta araba fasabi da hali da ake ciki majalisa kuma tana cewa a dauki kudi kuma a kai kamfanin a jakuka ina matsayin majalisa ta kwana wannan lamarin kuma me yasa ita majalisa wani sashi kuma in ta tashi duk matsalolin da ke gaban talakawa ba ita take ba sai ta koma na kanta kwanan baya a nan za a cire kudi a sai wasu mukamai fasabi da ayyaki ta jera ɗin tawaye kun kuma suka ce ba za su yadda ba ko me yake kawo irin hakan ko rashin kishi da al'umma ne ungumi ban sani ba
kash baban Fatima Binta baban Aliyu gashi kai tambayoyinka amma lokaci ya karato a saboda haka kada ka ci amsar da shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan Najeriya dan majalisa Abdulrazak Namdas zai baka a makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shiri ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Jummai Ali da bakon nata sai a kasance da ita mako mai zuwa ga Safinatu Sudangi da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Gambo Fara'u Fatuskum. Yace salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. Ku mika min sako na wajen wasu daga cikin shugabannin mu na yankin Zombi da kuma uwa uba garin mu na Fatuskum. Da cewa ya kamata mu dawo mu hada kanmu Hausa Fulani da Zimawa da Kare da Bulewa. Wallahi waɗannan kabilu namu suna da kima daraja a gare mu. Ya kamata shugabanni su yi kokari ganin sun hada kanmu mun zama tsuntsiya daya madaurin mu daya. Saboda abin takeici yanzu idan kai ba dan kabila ta bane duk iyawarka da ƙwarewarka a wajen aiki ba za ka samu wani matsayi da ya cancanta da kai ba saboda kabilanci dan haka wallahi batun ci gaban gari sai dai mu gani a wasu garuruwa idan har ba mu gyara ba da fatan shugabannin mu za su ji irin waɗannan koke namu. Assalamu alaikum muryar Amurka ina yi wa dukkanin ma'aikatan ku barka da sallah dan Allah ku bani dama ne kira gwamnatin jihar Lagos da ya kamata ta yi karatun tanatsu akan gindaya dokar hana shiga jihar ba tare da katin ɗan ƙasa ba ko katin zaɓe domin Najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri jihar Jigawa.
Safinatu Sudangi da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga Hafsat da take muhimman kanunsu.
Mutane biyu sun rasa rayukansu kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen birnin garin Paris. Lamarin ya auku ne a traffic da ke wajen Paris ɗin wanda ke yammacin babban birnin Faransa inda a cewar wani ma'aikacin ƙaramar hukuma ya 'yan sanda sun samu nasarar kashe wanda ya kai harin. Wasu sabbin matakan harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka ɗora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan batun biyan kuɗin ɗaurin baki da aka ce ya yi ta hanyar lauyansa Michael Cohen a shekarar 2016 kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasa, amma ya ce bai san sanda hakan ya faru ba. Afirka ta Kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza matsalar wariyar launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter cewa an kwacewa fararen fata gonakinsu tare da kashe su.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau. Inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan shawarar da mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Ike Ikweremadu ya bayar cewa a koma wa'adi ɗaya na shekaru shida a mulkin gwamnoni da shugaban ƙasa maimakon wa'adi biyu na shekaru hurhudu da ake bi yanzu. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi a wayoyinku na salula dandalin VOA da Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai soro
ne alheri ke muku fata alheri da dukkan tawaga da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe da Daula da kuma Usman za su gabatar.